بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar wato asabar wanda shine yammacin 24 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab da aka fi sani da suna dandali da ke nan cikin walan Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka wannan shine darasi na 24 cikin jeringen darasa na tafsirin suratul qasas Allah ubangiji ya sa mu dace arama zai karanta mana insha Allah daga fadin Allah madaukakin sarki abinda muka fara tattaunawa a jiya na fadin Allah innaka la tahdi man ahbabta na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وَكُنَّا
نَحْنُ الْوَارِثِينَ نعم جزاكم الله خيرا تو kafin mu shiga akwai tambaya da jiya aka bayar bayan mun tashi game da ina hukunci game da ahlul kitabi da suke rayuwa a wannan lokaci wadanda mun ji cewa Allah madaukakin sarki ya ce ulaika yutuna ajrahum marratayn bima sabab ahlul kitabi kirista ku ba yahude wanda ya musulunta za a bashi ladan sa ninki biyu shin wannan hukuncin ya shafi kirista da yahudawa wanda suke rayuwa a zamanin mu dinnan idan su ma suka musulunta suna da wannan ladan wannan yana kuma amsar wannan magana tana kuma zuwa ga hukuncin wadannan ahlul kitabi din mafi yawan malaman musulunci sun tafi zuwa ga cewa ahlul kitabi da ke rayuwa a wannan zamanin kirista da yahudawa hukuncin su daya da ahlul kitabi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda canza littafin su da ake magana wannan canjin sun yi shi tun kafin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam annabi ya riske su suna cewa Isa dan Allah ne annabi ya riske su suna yin canje-canje Qur'ani ya ambata da yawa saboda haka hukuncin ya hau kansu amma wasu tsirarin malamai sun kafe akan cewa sam wanda duk yake cewa in Allah na da da to wannan mushriki ne gaskiya ne mushriki ne shi dan haka inda zai mutu a haka ya mutu mushriki kuma gaskiya ne kamar yadda su ma na zamanin manzo Allah sai saboda dan su mutu ba su imani ba su ma mushrikai suka mutu ba bambanci saboda haka ahli kitabi har yanzu kirista da Allah zai mushi gam da katarya musulunta to zai ci moriyar wannan falalar wallahu ta'ala to a jiya mun fara tafsirin wannan aya ta 56 fadin Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lalle kai baka da damar shiryatar da wanda kaso ya shirya ko wanda kake so a cikin ranka Allah ne yake shiryatar da wanda ya so kuma Allah shi yafi sanin su waye shiryayyu a cikin bayansa a inda muka ji bayani game da wannan aya ta sauka ne akan qadiyar kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib mun ji hadisi da manganin malamai akai abin da ya rige mana shine kokarin fitar da wani sashe na maganganu akan fiqhun ayar kamar yadda malamai musulunci suka nuna abu na farko shine ayar tana tabbatar da cewa shari'a a hannun Allah take Allah shi yake ba da shari'a ga wanda ya ga dama kuma wanda duka ga bai shiriwa to asali Allah ne bai bashi tawfiki na shari'a sannan mun ji bambanci tsakanin shari'a iri biyu akwai hidayatul dilalati wal irshad akwai kuma hidayatul tawfiq wato shiryawa na wa'azi ko kuma shiryawa na baiwa bawa gamdakatar ya samu ya tsira kuma da Allah yake cewa laysa laka min al-amri shay'un baka da wani abu da zaka iya Allah ne yake shiryatawa sannan wannan yana nuna irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da yadda Allah ya tsara abubuwa yadda Annabi ya yadda da tsarin Allah a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukin sarki ya mushi wannan bayanin kuma ya karba bai ja ba bai nuna rashin amincewa sa yayin da mu kowa a yanzu muqaddara inda wani ne haka zata faru da shi yana ganin ya isa ya fada a ji a cikin musulunci a ce kuma ga wannan kusa da shi ba a yadda Allah bai yadda ya zama mumini ba za ga mutane za su fara magana cewa su ba kyauta musu ya za a yi musu haka kamar yadda mutane suke ganin abubuwa da dama na shari'a suna da ta cewa akai ba sa sallamawa to wannan yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake matuka wajen sallamawa hukuncin Allah Allah ya kara mishi daukaka da falala da daraja al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin sa bada'ul fawaid ya kawo wani tsokaci da yake nuna cewa shi a wurin sa wato kashakashan shari'a din nan ba biyu bane kare kamar yadda muka ji shi a wurin ibn al-qayyim yace kashakashan shari'a a al-qur'ani guda hudu ne daga cikin su ibn al-qayyim yana cewa na farko akwai abin da yake kira da suna al-hidayatul mushtaraka shari'a wanda dukkanin halittun Allah suka yi tarayya a kanta yace ita ce kamar da Allah yake cewa allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada Allah da ya baiwa kowace halitta wato irin siffar da ya ga dama ta kasance a ciki siffar shakalinta da irin dabi'arta da tsayin rayuwarta thumma hada sannan Allah kuma yayi mata ilhama ta aikata irin abin da Allah ya so ta aikata halittun Allah mabambanta tun daga dan adam da sauran dukkanin halittu za kowace halitta tana da wata dabi'a da take rayuwa kai to shine ma'anar thumma hada Allah ne ya tsara maciji ya ja ciki barewa ta tafi a guje kunkuru ya tafi a haka ba sauri hawainiya ta dinga launin jiki kala daban-daban da wannan tsarin Allah ne shine ma'anar thumma hada yace to wannan sunanta al-hidaya al-mushtaraka dukkan halittu suna da tarayya a cikin ta shari'a ta biyu inji ibn al-qayyim yace shine wannan da muka ambata hidayatu dilalatin wa ta'rifin yace kamar da Allah yake cewa wa amma thamud fa hadaynahum fastahabbul ama ai arshadnahum mun nuna musu wa bayyana lahum mun musu bayani sai basu zaba ba sai sake kawo misali na wannan aya da muke magana akan ta na uku inji ibn al-qayyim shine hidayatu tawfiq wal ilham dacewa da gamdakatar shine irin wanda Allah ya ambata a cikin fadin shi yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama kamar da yake cikin suratul fatir da kuma fadin Allah in tahris ala hudahum fa inna Allaha yahdi man la yahdi man yudill duk kwadayinka akan shari'ar su to Allah baya shiryar da wanda ya batar kamar da yake cikin suratul nahl kuma irin shi ne wanda kullun mai jawabi yake fada a cikin farkon jawabinsa cewa man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala wanda duk Allah ya shiryar da shi ba wanda yake batar da shi wanda ya bata ba mai shiryar da shi na hudu injibul qayyim shine hidayatul ghaya shari'a wanda take nuna matuƙa inda ake so a kaimawa yace ita ce shiryewar da Allah yake ma ƴan aljanna ranar alkiyama da Allah yake cewa innal ladzina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imani. Allah yace waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah yana shiryatar da su zuwa ga aljanna dan imanin su tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im cikin suratul yunus da fadan Allah madaukin sarki a cikin a'raf alhamdulillahi allazi hadana li hadha yace wannan sunanta hidayatul ghaya haka ibn qayyim ya raba waɗannan ainihin wato wurare na hidaya wallahu a'lam. Sai mu tafi zuwa fadin Allah madaukin sarki da yake cewa wa qalu inna tabi'al huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamu. Allah yace wa qalu kuma sai suka ce inna tabi'al huda ma'aka idan muka bi wannan shari'a da take tare da kai nutakhattaf min ardina za a yi ta kame mu a gefen kasar mu awalam numakkin lahum haraman aminan ashe ba mu samar musu da wani gari mai alfarma kuma amintacce ba yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in wanda ake ɗebo ɗan itacen komai a kawo musu rizqan min ladunna arziki ne daga wurin mu ji Allah walakinna aktharuhum la ya'lamuna amma da dama a cikin su ba su san irin wannan ni'ima da Allah ya musu ba. Wato kafirin Quraishawa ne suka zo suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu a kaddara mun yarda abin da kake faɗa gaskiya ne to idan muka bi ka muka amince da kai muka shiga addinin ka to shikenan mun kulla faɗa da duk sauran larabawa wanda ba su yarda da kai ba sai a zo a taru a karkashe mu a murƙushe mu ko a dinga kama mu ana kidnapping din mu a gefen garuruwan mu sai Allah ya ce ka gaya musu ashe ba mu sanya garin nasu ya zama cikin aminci ba ashe ba gari bane wanda babu ɗan itace babu damuna babu fadama amma kuma duk ɗan itacen da suke bukata sai Allah ya huwace musu a kawo musu hanzarinsu. Lallai waɗannan mutane ba sa hankalta ba sa gane ni'imar da Allah ya musu to shine ayat take faɗa a taƙaice. Ibn Abbas yana cewa mutumin da ya faɗi wannan maganar wani mutum ne mai suna Al-Harith ibn Usman ibn Nawfal ibn Abd Manaf ɗaya ne daga cikin manyan mutane a Makka ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kawo wannan uzur. Hadisin yana cikin Sunan Kubra ta Imam An-Nasa'i da littafin Asbabun Nuzuli na Al-Wahidi da isnadi tabbatacce abu ne mutawatiri cewa shi ya zo ya wannan magana sai Allah ya bashi amsa. At-taqdif at-taqdif yace nutakhattaf wato za a dinga yawaita kama mu kamar da Allah yake cewa takhafuna an yatakhattafakumun nasu kuna tsoron kada mutane su dinga kakkama ku yau a kama wannan gobe a kama wancan. Ardina da Allah yace min ardina wato Makka garin su sai Allah ya ba su amsa yace awalam numakkin lahu ashe ba mu ba su wani wuri mai at-tamkin shine wato mu sanya musu wuri ya zama su suke ta cewa a kansa kamar da Allah yake cewa makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahu mun ba su wasu da suka gabace ku mun ba su ƙarfi a ƙasa fiye da ƙarfin da muka ba su kamar da yake a cikin ƙarshen suratul yusuf ke rugo da aka ce awalam numakkin lahu wannan tambayar irin wanda muka ji a baya ne irin fadin Allah awalam numakkin lahu ma'ana istifhami ne a tankiri wato ba amsa ake nema ba ana jan kunnen su ne ana musu kashedi cewa ku ba ku ga abin da muka muku ba haraman aminan wato haramin Makka amintaccen gari wanda hurmar sa iri biyu ce alfarman Makka iri biyu ce akwai alfarma ta kaddara wanda Allah ya yi cewa garin mai aminci wato Allah ya kaddara haka a cikin kudararsa da tsarinsa shine awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihi basu ga mun sanya musu wani gari amintacce ba wanda ake kame mutane a gefensa. Haka nan fadin Allah ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas Allah ya sanya Ka'aba ta zama daki mai alfarma wanda yake wurin tsayuwa ga mutane da fadin Allah فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله يكي سيكو بوتاو أبنجيجون وانا تايكي وانا يأمن تدكو دا يونوا كما يتاري يكو دا أمن شوص دو وانا يسنغر مكة أدبي أنشي أكماتا يزمان غريني دا رأي يونوا سوى دا بابك أسنوما باب واندا منا باب قدمو daka babu hanyar samun abinci sai dai a shigo da shi daga wani gari duk garin da ya zama haka inda ba dan falalar da Allah ya musu ba da yunwa za a dinga yaga haka nan gari ne da babu ganuwa ba tun a wancan zaman nan kenan ba su da ganuwa ba su da dabarun yaki ba su da basu ma mai da hankali akan kare garin ba domin ko sanda ashabul fil suka zo hawa duk suna kawai suka yi suka tsaya suna jira su ga abin da Allah zai basu yi wani kokarin bari mu kare garin ba Abu Talib da ya fita ma gunsa Abraha ya anso raƙuman shi da suka ce mishi kai mun dauka ka zo ne ayi magana yadda za a yi ai negotiating kada ai wannan yake ya ce a ba ruwan mu da ku wannan dabbobin da ka gani nawa ne sai na zo na an shi kaya na shi kuma wannan ɗakin yana da ubangiji shi zai kare kayan shi ba ruwan haka tunanin su yake yace fa inna lil baiti rabban sayahani ɗakin yana da ubangijin da zai kare shi ba ruwan mu da ku sai kuma kan duwatsu kawai suka zauna suna jira su ga yadda Allah zai ku mun gani kaga irin wannan garin adabiyance da ya kamata ya zama gari wanda yake very vulnerable kowa zai iya shiga yi abin da ya ga dama amma sai Allah ya kiyaye su ya amintar da su ya kamata ya zama gari ne da ake cikin tsananin yunwa da fatara amma sai Allah ya azurta su ya ba su abinci kuma har yanzu haka suke wannan abinda Allah ya musu akwai wannan kaddarawa sannan kuma akwai aminci a shar'ance hukuncin da Allah yayi da Allah yake cewa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga Ka'aba to ya shiga aminci wannan duk da labari ne amma malamai suna cewa ma'anar shi ai aminu man dakhalahu Allah ya kaddara sannan kuma ya hukunta a shar'ance saboda haka zamu zo mu ji bayani akan ababen da aka haramta yi a Makka saboda haramcin garin Allah yana bugawa Qurayshawa misali ne a nan cewa su shiga taitayin su ba amincin da suke ciki da ni'imar da suke ciki yin Allah ne kamar yadda Allah a wata aya yake musu gugar zana a Nahl da Allah yake cewa wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يجي ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون الله يجي akwai wani gari wanda yake cikin aminci wanda yake cikin dumanina sai suka Allah ya aika musu da manzo sai suka kafirce wa manzon da ni'imomin Allah sai Allah ya dandana musu azaba da kuna dan wai su gane rashin kirkin abin da suke aikata Allah ya ce hakika manzo ya zo musu daga cikin su suka karyata sai Allah ya kama su da azaba saboda azzalumai ne su haka Allah ya ba su labarin sabai laqad kana sabain fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru la ballatun tayyiba wa rabbun ghafur Allah ya ce fa a'radu fa arsalna alaihim sayral arim wa matta'nahum bi jannatayn zuwa karshen ayoyi Allah ya ce sabu garin sabai sun kasance suna cikin ni'ima da ragadul aish sai suka kafirce wa Allah Allah ya muyanna musu ayoyi a cikin garin su ga koramu ga fadamu ga kaza ga kaza ga kaza amma suka kafirce wa Allah sai Allah ya aika musu da ruwa na ambaliya wanda yazo ya fasa dam din da suke da shi ya lalata garin gabaki daya duk Allah yana musu ishara ne akan cewa su fa shiga taitayin su basu karfin Allah Allah ya ce yujba ilayhi ma'ana yujba ana karanta shi da yujba ko tujba a qira'ar nafi'u warshi kenan su ne suke karanta da tujba ilayhi da ta'u an karanta yujba sai zama saboda ta'anifin as-samarat majazi ne saboda kuma a tsakankanin fa'ilin da fi'ilin akwai wani abu da ya shiga tsakani akwai fasil shine yujba ilayhi din da ya shiga tsakani ya halasta ai ki itibari ta'anif wanda kuma suka karanta shi da tujba saboda asalin ta'anisan samarat wallahu ta'ala samaratu kulli shay'in Allah yace dan itacen komai to anan malamai su yi magana akai cewa wato ana kawo musu dan itacen komai da za a iya kawo. Saboda kullu a Qur'ani iri biyu ce, akwai kullu kulliya, kullu wanda in ta zo komai ya shiga cikin ta ba a iya cire komai, kamar ina kamar fadin Allah wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, kaga wannan kowa ne sai ya ji gaban Allah. Irin Allah, irin fadin Allah, fasadal mala'ikatu kulluhum ajma'u, duk da yake wannan ko ta magana game da ƙarin ajma'una wanda ba muhallin tattaunawa mu bace. Akwai kuma kullu juz'iyya, kamar fadin Allah game da Balkisa, wa utiyat min kulli shay'in, an ba ta komai irin abinda ake baiwa sarakuna. Sai kai kaidi da wannan, wa utiyat min kulli shay'in, an ba ta komai irin abinda ake baiwa sarakuna. Haka fadin Allah da yake ba da labari akan zuma, thumma kuli min kulli thamarati, sannan ki ci daga kowane dan itace, fasluki subula rabbiki dulala, ai kaga zuma ba kowane itace take ciwa, tana zaba. To ki ci daga kowane dan itacen da ya kamata ki ci wanda zai sa kashin yayi zaki. Kiro na ita ke cewa kullu juz'iyya, wanda kuma a zahirin wannan wajen irin ta ce tana nuna wato al-kathara ko at-tab'idiyya, wani sashi na dan itace. Saboda har yanzu akwai itacen da ba a kai shi Makka, wataƙila saboda fallar shi bata kai a kai shi ba, ko mutanen garin ba su san shi ba, ko ba sa cin irin shi, ana iya samu. Akwai dan itacen da ba a kaiwa, ina jin ba za ka ga dinya a Makka ba, halako da tabo da addu'a irin namu nan na talakawa. Sai dai kaga irin masu dadin nan, su apple, su ayaba da makamantansu, duk wanda ya je Makka da ya sani. Kuma haka za ka gan su fresh, ba za ka gan lalatacce ko rubabbe ko mara kyau ba. Akwai wanda kuma daga uwa duniya ake kawo su, daga Argentina, daga Brazil, wasu daga China, wasu daga nan Nigeria, wasu daga Pakistan, wasu daga India, amma ka za ka gan su fresh, inda ka san a bayan garin Makka aka noma su. Wannan cikin falalar Allah ne da Allah ya musu. Allah ya ce rizqan min ladunna, wannan arziki ne daga gare mu, wato min indillahi, arziki ne. Lafazin rizqan an mishi nasaba ko dai saboda maf'ul li ajlihi ko kuma saboda masdari ne. Ibn Kathir yake cewa hadha min lutfillahi bihim, wannan falalar Allah ce ga mutanen Makka. Laysa fi makkata shajaratun muthmira, a Makka babu bishiya mai fidda dan itace. Hata dabino a farkon al'amari mutanen Makka ba su noma shi, mutanen Madina su aka sani da noman dabino, tare da cewa shi yana iya yi a garinsu, amma ba su san sana'ar noma ba, sana'ar kasuwanci suke yi. Rihlat ash-shita'i was-sayfi wa hiya tujba ilayha thamaratul bilad min hawliha, malam Ibn Kathir yake cewa amma ka ake kwaso dan itacen garuruwa a kawo musu, istijabatan li da'watil khalil alayhi salam, saboda Allah ya amsa addu'ar annabi Ibrahim, Allah ya kara masa aminci, shine ya addu'a yake cewa warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna, ya Allah ka adirta zurriyata da na aje a nan wajen, ka adirta su da dan itace ko sa gode maka, cikin sautin Ibrahim. Da haka Allah yake cewa a wani waje, alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa, baka ganin waɗanda suka canza ni'ima Allah zuwa kafirci, Allah ya musu ni'ima sai kuma suka kafirce mishi, suka jawa garuruwansu da ƙasashensu tawaya da bata, duk da su Allah yake a nan wajen. Wato Allah madaukin sarki ya amsa ma Ibrahimu alaihi salam addu'arsa, da haka sai zama garin Makka babu yunwa, babu kishirwa, babu tashin hankali, babu duk wata damuwa da ke damun mutane. Har yanzu kuma fiye da shekara dubu nawa a haka suke rayuwa. Har yanzu Makka ba ta daga cikin ƙasashen da suke da za a kira suna ƙasashen noma, wanda ake lissafa su a index na manoma, ba sa ciki. Amma kuma suna daga cikin ƙasashen da suka ko'ina wadata abinci da sauƙin samuwarsa da lafiyayyen abinci, sawa'un abinci ne dangin hatsi, dangin ɗan itace, dangin wato abin da ake fitawa daga cikin dabbobi, nama da madara da ƙwai da kitse. Haka nan kuma ballantana kuma asalin ɗan itace wanda aka ambata a cikin aya da Allah ya ce warzuquhum min ath-thamarati, duk wannan abincin duk wanda ya je Makka ya sani, wanda ma bai je ba ya ji labari a bakin alhazai da ƴan umara da takariyin suka dawo suka fara labari suna santi dole ka san wannan labarin ba haka bane ko baka taba zuwa baka san wannan labarin Allah ya tsare Allah ya ce a ƙarshen ayan walakinna aktharuhum la ya'lam sai dai mafi yawan waɗannan mutane na Makka da ire-iren din mutanen da Allah ya musu arziki ba su fahimci arzikin da Allah ya musu ba la ya'lamuna ba su da ilimi ba su san cewa kudara Allah ce da ni'imarsa ni'ima ce rabbaniya Allah ya musu ba tunda ba su sani ba ba su fahimta ba shi yasa suka kasa gode mushi wanda godiya ta farko shine su imani da shi su bi shari'arsa su gaskata manzansa Ibn Ashur yake cewa fa hum laysu ashaba ilmin wa nadhari ba su da ilimi ba su da fahimta balhum jahalatun jahilaini la yatadabbaruna al-ahwal ba sa tsayawa su kalli abubuwa su yi lissafi su gane su daga cikin fa'idar wannan aya ɗan uwa masu albarka akwai ambaton yadda Allah ya nuna mana irin yadda kafirai ba za su gushe ba suna kawo uzurori akan kafircin su ha uzurin ma da kwata-kwata ba yi da wani validity kamar wannan da suka kawo sun kawo sun ce boka sun ce dan sihiri sun ce mawaki sun ce ai wani ne ke koya mushi inna ma yu'allimuhu bashar sun ce sai an kawo musu mu'ujizozi sun ce kaza sun ce sai Allah ya zo da kanshi sai an kawo mala'iku sai ka hau sama a ƙarƙashin zai ce wasu maganganu ne masu complex abin nan wato wasu maganganu ne masu nauyi har suka suna kawo maganganun da kowa ma zai iya ba su amsa shine kamar wannan da suka faɗa cewa to yanzu mun musulunta ai kuma sai a zo mu haɗa kanmu gaba da sauran larabawa su dinga kame mu bayan suna kafircin fa Allah ya ba su aminci kenan kuma ga yin sun musulunta ko mun gani na biyu daga cikin fa'idar wannan wajen shine tabbatar da alfarmar garin Makka da amincinta kamar da Allah yake cewa wa ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla a cikin Baqara Allah yake ka ba su ka tuna musu yadda muka maida wannan daki na Ka'aba wurin zuwan mutane dan su yi ibada wa amnan kuma wuri mai aminci jiba irin tarayyar cinkosan da ake a Makka amma cikin aminci yake inda wani taro ne na siyasa ko wani taro ne na wani abu yanzu da azumin nan nake ganin wani sarki cewa sama da mutum miliyan 9 suka shiga garin Makka sama da mutum miliyan 9 baki ya umara tunda zaka tara mutum 900 ma yanzu a cikin wannan dariyar nan a tashi to sai an yi sace-sace sai abubuwa da dama sun bata sai mutane da dama sun ji ciwo sai wani ya complain an mai sata ko jana'iza ce ko aka zo amma san haka ake taruwa ba wanda kan shi zai bata ba wanda zai korafin cewa an yi mai kaza ba wanda zaka ji yana zagi ko yana damuwa ko yana takeici ba wanda zai zo da wuka ko ya taho da ƴan daba inda yan siyasa suke da sita cikin aminci ake ga baki daya duk yawan mutanen cikin aminci ne to wannan iyawa Allah ce a harami na da hukunce-hukunce da yawa wanda ba zai yi mai ta'arudi akan su anan ba sai dai mai ishara zuwa gare su na farko akwai mustahabbancin shiga garin da harami wanda zai shiga kasar Makka ana so ya shiga da niyyar ziyarar ɗakin Allah aƙalla ya tafi ya umara sai dai wanda ya saba shiga kullun yana fita kamar wanda yake garin su ne ko direba ne yana shiga yana fita ko ma'aikaci ne ko mafarauci da yake fita harami ya farauta ya dawo to wannan yana da ƴancin koyaushe ya shiga da kayan gida amma baƙo irin mu wanda ba mutanen garin ba ana san birnin zaka shiga Makka daga wani gari to ka tsaya a miƙati ka dau harama in ka je ka fara sauke umara ka ziyarci ɗakin Allah sannan baya halasta tsintuwa a Makka kamar yadda aka sani sai ga wanda yake aikin shi ne cigiyar tsintuwa amma kai ga magarin mutum alhaji ko dan umara ko dalibi ko tukari ko mazaunin gari to haramun ne kai tsintuwa a Makka sannan haramun ne farauta ka harbi tsuntsu ko dabba ko biri ko barewa ko makamantan su da haramun ne ko tsorata su ba a so kai sannan an hana wani wanda ba musulmi ba ya shiga garin ya wuce iya haramun nan haramun ne a bar shi matukar an san ba musulmi bane ya shiga garin haka nan kuma duk wanda ya kisa a Makka na kuskure ma kenan to zai biya diya ne mugallaba wanda ake biyan ta lokaci guda da kuma haramcin rufe gawar kafiri a haramin Makka idan kafiri ya mutu sai an kai shi wajen harami ake birne shi kamar yadda ke kuma akwai haramcin ka tsunko wani tsiro ko wata bishiya ko ka debo wani sashe na kasan makka ka fita da shi daga haramun haramun ka kai shi wani gari haramun ne ka debo kasa ko duwatsu ko rairayi ko ka timbu ko wani bishiya ko wani abu makamancin haka daga cikin harami ka ce za ka kai shi garin ku dan neman falala ko za ka zo kai wani asiri ko wani boka ya ce ka kawo haramun sannan ya daga cikin hukunce-hukuncen makka da suka ke bance ta ya halasta a yi nafila a garin makka hatta a lokutan da aka haramta nafila saboda falalar garin da kuma batu akan ninnin kaladan duk wanda ya salla a makka ninki kamar 10,000 to haka kuma duk wani aikin da'a idan kai a makka za a ninnin ka maka ladan shi sannan baya halasta a tsaida haddi a makka haddin kisa kamar ga wanda ya ridda ko wanda ya shagiya ko wanda ya zina ko wanda ya kazafi za a mai haddi sai an fita hilli wannan hata su maguzawan in za su yi kisa ba sa yi a cikin makka jibabun da suke makhubai hadisin khubai sai da suka fita da shi wajen harami hakanan kuma haramun ne mutum ya rike makami a cikin garin makka yana yawo shi a matsayin shi na baƙo ko dan umara ko ma waye shi haramu ne wani abu wanda zai zama makami wuka ko mashi ko bindiga ko ma menene haramu ne rike shi a garin makka wannan sa daga cikin ababen da malami suke ambata na ainihin alfarma garin makka darasi ne mai zaman kanshi a kunta fere dama da aka rubuta kai fa'ida ta gaba a cikin wannan aya shine akwai halascin a danganta aikin wani mutum daya ga mutanen garin su kaga mun ji cewa mutum daya ne ya faɗi wannan magana har mun ji daga Ibnu Abbas an faɗa mana sunansa cewa sunan shi Al-Harith Ibnu Usman shine yake cewa inna tabil huda ma'aka mutakhattab amma sai Allah ya ce wa qalu sai suka ce aka danganta wa duka mutanen garin ya halasta mutum daya ya magana sai zama a madadin mutanen garin shi ko ƴan anguwarsu ko jam'iyyarsu ko kabilarsu ko irin waɗanda suke irin abin da yake duk zai iya wakiltar su kada a ce ai ba su duka suka faɗa ba ya halasta matukar ba sun saba mushi a ra'ayi ba ana iya danganta musu akwai misali da yawa irin wannan cikin alqur'ani sai Allah yake cewa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin aya ta 58 Allah ya ce wa kam ahlakna min qaryatin da yawa muka halakar cikin garuruwa batirat ma'ishataha wanda suka lalata rayuwarsu suka yi girman kai suka ki gaskiya fatilka masakinuhum Allah ya ce ai ga gidajensu nan ga garuruwansu nan lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zaunawa a cikin garuruwan in ba dan lokaci kankani ba bayan su wa kunna nahnu alwarithina Allah ya ce mun kasance mu ne muke mallake duk duniya ma gaba daya kam da Allah ya faɗa anan wato kafiran ma sau da yawa min qaryatin ay min ahli qaryatin mun halakar da mutanen garuruwa wato Allah yana nufin akwai alqaryu da dama da suka ƙaryata Allah suka ƙi bin manzo Allah ya ɗau mataki a kansu kamar yadda mutanen makka suke ƙaryata manzo su sani akwai ire-irensu da Allah ya ɗau mataki a kansu da aka ce min ƙaryatin wannan min za'ida ce za a iya cewa wa kam ahlakna ƙaryatan kamar da Allah yake cewa ma ja'ana min bashirin ai ma ja'ana bashirun kamar faɗin Allah wa ma arsalna min qablika ai ma arsalna qablaka ana faɗan wannan a larabci haka kalman batirat aqa yana cewa batirat ay ashu fil batari sun rayu cikin girman kai fa akalu rizqallahi wa abadul asnam sai suna cin arzikin Allah amma kuma suna bautawa gumaka min dunillahi kuma bayan Allah domin shi asalin al bataru shine su istimalin gina mummunan amfani da arziki kamar da Ibn Arabi yake cewa kuma ana fassara ma'anan albataru da girman kai kamar da Allah yake cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a nas kar ku zama irin Qurayshawa da suka fito za su ji yakin Badar sun fito cikin girman kai da riya ga mutane albatar yana zuwa da dukkanin waɗannan ma'anoni yana zuwa da ma'anan dagawa da ma'anan girman kai da ma'anan barna da ma'anan ainihin wato rashin san gaskiya kamar da hadisi yake cewa al-kibru batarul haqqi wa gamtu ko gamzu duka akwai shi a riwaya wa gamtun nasi ko gamzun nasi aga batarul haqqi raina gaskiya kin karban gaskiya shi da Allah yace batirat ma'ishataha lafazin ma'isha nasabar da aka mushi anan malamai su tattauna akan me yasa ya zama ma'ishataha domin albatar din fi'ili ne lazimi da bai bukata maf'ul bihi gashi kuma maf'ul bihi mai nasaba sai wasu suka ce saboda a cikin batirat akwai abin da ake cewa at-tadmin wato kalma ta dauki ma'anar wata kalmar to sai ai mata mu'amala irin tata da aka batirat ma'ananta khasirat ma'ishataha ta wato al'umma da tayi asarar rayuwarta ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wasu suka ce saboda akwai wata balaga a wajen da ake cewa naz'ul khafid abin da ake nufi naz'ul khafid shine harafin jarra shi ake cewa al-khafid to a wurare daban-daban akan share shi amma malaman balaga sukan gano ma'anar shi kaman waqtara Musa qaumahu 70 rajulan ai waqtara Musa min qaumihi kaga da aka cire min sai qaumahu ya koma mansubi hakanan illa inna thamuda kafaru rabbahum ai kafaru bi rabbihim to da aka cire ba'un sai koma rabbahum fa maf'ul bi shi ake cewa naz'ul khafi kaman washil ladina amanu wa amilus salihati anna lahum ay bi anna lahum kaman inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati inna allaha ya'murukum an tadbahu ay bi an tadbahu baqara suna nan da yawa wa qaddamnahu manazila ay wa qaddamna lahu manazila to wannan nasul khafid din shine fara anan asalin ma'anar shi wato batirat bima ishatiha sun yi sawarwari da rayuwar su ko kuma ya zama ala tamyiz ne kamar fadin Allah da Allah yake cewa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu ay tamyiz wanda ya wulakanta me ya wulakanta kansa Allah ta tsare mu daga wulakanta kai wannan shine ma'anar batirat ma'ishataha Allah yace fatilka masakinu ga garuruwan su nan lam tuskam min ba'dihim ba azauna a garuruwan ba a bayan su asbahat kharaban sun zama kufai babu kowa laysa fiha ahad babu kowa ibnu abbas yake cewa la yaskunuha illa almusafiruna wa marru tariqi yawman aw sa'atan min nahari ba wanda ya sake komawa garin yaje ya gina ya zauna sai dai matafiya in sun zo ya da zango ya kama su siya da zango kwana daya ko wasu yan awoyi wato Allah madaukakin sarki ya haramta wa garuruwar hatta albarkar dawowa a rayu domin duk gidan da ka gina ko anguwar da aka gina ko gari amfanin sa shine mutane su rayu a ciki in ba mutane a ciki ya zama asara ya zama rashin sanin darajar dukiya a ce kai gida iyakar gida amma kuma ka bar shi ba kowa mutane su dinga makallan wanda bai san darajar dukiya ba za a dinga zargin wannan ko wani mugun aiki ma ake a ciki ko gidan yankan kai ne ko gidan kaza ne ko kaza ne ko kaza kamar yadda muka sani saboda haka Allah ya haramta wa garuruwan nasu su samu ma arzikin adawo a rayu illa qalilan ai illa sukunan qalilan sai dan zama kadan ai lam yu'raf minha lam yu'ammar minha illa aqalla ba a raye garuruwan ba bayan sai dan kadan kamar da Allah yake fada a wurare daban-daban Allah yana cewa game da mutanen salihu fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalam ga garuruwan su nan sun zama kufai saboda zaluncin su Allah yana fada yace wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun akwai garuruwa da dama da muka halakar wanda azaban mu ta wata riske su bayatan suna cikin bacci da dare aw hum qa'ilun ko kuma suna baccin rana wato la ta'tikum illa baghtatan haka Allah yace wala qadistuzi abirusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazin an yi wa annabawa gabanin ka izgili sai Allah ya riskar da azabar sa ga wanda suka yi izgilin nan wa kayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima Allah yace mun halakar da garuruwa da dama wanda suke azzalimai ne kafirai. Allah yace fahiya khawiyatun ala urushiha, garin yana nan ya rugurguje akan fandisho dinsa. Sai aka ce me ko a ce fandisho, sai aka ce urush, rufin saman ya zube akan sa. Allah yace bi irin mu'attala, da rijiyoyi waɗanda aka daina amfani da su, wa qasrin mashid, da dogayen gine-gine wanda an riga an gama musu plaster, an yi musu screen, an sa musu tiles, an sa musu marbles, shine mashid. Ai mushayyad, an riga an gama gina su za a shiga, amma Allah bai ba da dama a shiga ba. Ishara izuwa ga Allah ta halakar da gari, sai wani wurin sai ya rushe, shine khawiyatun ala urusha, akwai gidan da ya rushe, akwai kuma wanda yana nan a tsaye. Wa qasrin mashid, har yanzu yana nan a tsaye, amma Allah ya hana a zauna a ciki. Wa bi'irin mu'attala, da wuraren da ake ɗiban ruwa, rijiyoyi, har yanzu akwai ruwan amma ba masu amfani da shi. Kamar yadda kake gani idan an yi girgizar ƙasa, wasu gidajen su rushe, wasu suna nan a tsaye amma ba za a yi rayuwa a cikinsu ba, ana jin tsoro za a ce sun riga sun lalace. Sannan duk inda ake rayuwa, kasuwanni, wuraren aiki, ofisoshi, gidajen ma'aikata, abin nan da sauransu, ko'ina an ƙaurace an bashi. To haka Allah yake ɗaukan mataki a kan duk waɗanda suka ƙi bin Allah. Kisa Allah yake cewa afalam yasrufu fil ardi, shin ba za su tafiya a bayan ƙasa ba? Fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, su ga ƙarshen na gabaninsu. Dammarallahu alaihim, Allah ya musu kwarankwasa a garuruwansu. Walil kafirina amsaluhum, sauran kafirai su jira za a iya musu irin wannan. A cikin kisa annabi Lut, Allah yake cewa wa innaha labisabilin muqim, garin Sodom yana nan akan wata hanya sananniya mai kakkiya wanda kowa ke bi. A wani waje Allah ya sake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl, ai kuna wucewa ta gefen garin da safe ko da daddare. Afala ta'qilu, ba ku da hankali ne ku? Allah ya sake cewa a wani waje afalam yakunu yarawnaha, ashe ba ku kasance kuna ganin garuruwan ba? Allah ya sake cewa walaqad taraknaha aya fa hal min muddakir, mun bar garuruwan su zama abin daukar izina ga mutane, ba ku da hankali ne ku mutane? A cikin suratul shu'ara, da sanda Allah ya ambaci halakawa, sai ce inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'min wa inna rabbaka lahuwal azizur hakim. Allah ya ce a cikin wannan halakawa akwai aya, amma mutane ba su da imani. Wannan gari na Sodom, kamar da Allah ya bada labari, afwan, kamar da ruwa a cikin hadisai, da aka sa mala'ika Jibril ya daga garin, sai da ya sama da shi, inda hatta mala'iku na sama, saboda irin yadda aka yi nisa da su daga ƙasa, sai da mala'iku suka dinga jin kukan dabbobinsu da 'ya'yansu da ihun da suke yi. Sannan sai Allah ya ce a kifar da su, shine wal mu'tafikata ahwa fa ghashaha ma ghasha, shine al itikaf, aka kifa su kamar da kake kifa bola. Haka Allah ya sa a kifar da su, kuma har yanzu suna cikin wannan azaba. To shi za ka ce kar a shiga garin. Duk waɗannan ayoyin Allah yana gaya mana ne don mu sani cewa zai iya fahim wannan abin ya ga dama. Mu ji tsoron Allah, mu tuba, mu daina. Tun daga kan zamanin annabi ɗin Qurayshawa har zuwa wannan zamanin, Allah yana mana kashedi ne cewa zai fa iya ba in aka ɓata mai ne. Kamar da Allah yake cewa falamma asafunan taqamna minhum fa agraqnahum ajma'i faj'alnahum salafan wa masalan lil akhir, yayin da suka falamma asafuna, yayin da suka fusata mun ji Allah, in taqamna minhum, sai muka dau mataki akan su gabaki ɗayan su, fa agraqnahum ajma'i, muka dilmiyar da su a cikin ruwa. Al-igraq da Allah yake wa kafirai iri biyu ne, ko irin wanda ya wa Fir'auna a cikin kogi, ko irin wanda ya wa Saba'i da mutanen annabi Nuhu ta hanyar flood, ambaliya, ruwan ya zo ya iske su a cikin gidajensu. Faj'alnahum salafan, muka sa suka zama labaran da, wa masalan lil akhirin, kuma abin ɗaukar izina ga 'yan baya. To wannan shine tsarin da Allah ya gudana a kai har zuwa sanda aka aiko annabi Musa. Allah ya ce wa kunna nahnu alwarithina, kuma Musa Allah mu ne muka dawo muka mallake garuruwan, dama mallakan mu ne. Walillahi mirathu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir, dama Allah shi mallaki ko ina, sai ga dama ya bamu wannan ya sai nan, wannan ya mallaki nan, wannan ya gaji nan, wannan ya wawuri nan, duk ya zama mallakan mutane ko? To ana nan kuma sai Allah da ya halakar da garin, me kun a ka'idar rayuwa in ka mutu a yanka sigada da matanka da sauran magana ko? Ko su siyar ma wani ko gwamnati ta kwace ko ta rusa, duk dai wani zai samu ko? To su da suka shude babu wanda ya maye gurbinsu wanda zai gada ko ya mallaka ko ya siya ko ya wawura, babu. Sai dai Allah kawai shi ya koma ya mallaki dama nashi, dama babu mai mallakan wurin sai Allah. Akwai wata kissa da ake faɗa, babu laifi mu kawo ta ba dan wai ta inganta ba, malaman tafsiri suna kawo ta. Musa Annabi Sulaiman yana magana da dabbobi, wa ulimna mantiqat tayr, Allah ya ce Annabi Sulaiman an gaya an koyi an ba shi dama ya ji maganar dabbobi ya magana da su. Sai yaji tauraro tururuwa tana magana, shi sai yake magana da alhuda-huda, yana magana da kowa. To wata rana wai ya tambayi mujiya, wai ya ce mata ke me yasa ba kya rayuwa sai a wuri da ya zama haram, sai inda ya zama kufai? Sai ta ce saboda ba na kowa bane, na Allah ne. Ta ce li'annahu mirasul lahi. To wannan da yake sace mun gani, amma daga malaman tafsiri suna kawo ta, Allah ya gafarta musu. Dan haka Allah ya ce wa kunna nahnu alwarithina, mu su Allah mu ne muka gaje kasashen bayan sun halaka tunda babu magada a bayan su. Kowane mutum idan ya mutu a dabi'a yana da magada, za su gaji sunansa, su gaji dukiyarsa, shi kuma ya gaji addu'arsu. Kowane mutum yana da wannan ko a dabi'ance. To amma su wannan da aka halakar, Allah bai kyale kowa a cikinsu ba, Samudawa da Adawa da mutanen Lutu da mutanen abin nan wato Ashabul Ukhdud da makamantansu da mutanen Madiyana, duka waɗannan Allah ya halakar da su ne gabaki ɗaya. Hatta Fir'auna shi ma mun ji duka da shi da junuduhu sai da suka zai tsike ruwa, sannan Allah ya dambare su da ruwa. To Allah baya bar musu baya wanda zai gaje su. Dama daga cikin alamar tsiya da rashin arziki shine a ce mutum bayi da baya, kamar yadda Allah ya ce inna shani aka huwal abtar, a ce baka da kowa, baka da wanda zai tana kama ya maka addu'a, ba ɗa, ba jika, ba ƙani, ba ɗan uwa, babu abokai, babu wani wanda yake ganin mutuncinka zai tana kai ma addu'a. Wannan taɓewa ce, mutum ya mutu haka taɓewa ce, Allah ka kare mu. To in Allah ya tashi halakar da al'umma irin wannan ta kafirci, sai Allah ya halakar da ita gabaki ɗaya. Kaga Annabi Nuhu da ya zo addu'a cewa yake rabbi la tazar alal ardi min alkafirina dayyara, Allah kaka bar kowa a cikinsu, innaka in tazarhu yudillu ibadaka wala yadu illa fajiran kafara. Daka shi sa babu wanda Allah ya bari a cikin mutanen Nuhu in banda ashabu safina, waɗannan halittu da Annabi Nuhu ya ɗauka a cikin jirgin ruwa, kullu hamil fiha min kullin zawjain ithnayn. Wannan aya ita ma ila yau tana da fa'idoji masu ɗimbin yawa, za mu ji wasu a ciki a taƙaice insha Allah. Na farko, ayat tana nuna mana cewa al'ummomin da Allah ya halakar suna da yawa, wa kam ahlakna min qaryatin, saboda haka waɗancan biyar ɗin nan wato su ne muhimmai kenan, mafiya shahara a tarihi, amma ba su kaɗai ba ne. Muhimman nan muna nufin mutanen Samudu da Adawa da ainihin mutanen Madiyana da sauran waɗanda aka ambata, da mutanen Lutu da mutanen Annabi Musa ɗin nan da sauransu, waɗannan su ne mafiya shahara a tarihance. Adawa da Samudawa da mutanen Lutu da mutanen Madiyana su ne mafiya shahara, amma waɗanda aka halakar suna da yawa. Sannan babu wata al'umma da Allah ya halakar sai da ya zama sun yi zalunci, Allah ya aiko musu manzo, kuma za mu ga muji aya ta gaba. Allah ya aiko musu manzo ba su yi imani ba, sun yi izgiri, aiko musu da ayoyi mu'ujizozi ba su gaskata ba, sai Allah ya ainihin ɗau mataki na halakar da su gabaki ɗaya. Sannan kuma aya tana nuna mana cewa wajibi ne a kanmu mu musulmai mu dinga ɗaukan izina daga abin da ke faruwa da wanda suka gabace mu, tun daga na can baya da Allah ya bamu labari har zuwa wanda muke rayuwa da su a yanzu. Ka dinga ɗaukan izina daga na gaba da kai, wato a kan abin da ya shafi imani, abin da ya shafi makoma, abin da ya shafi arziki ko talauci, abin da ya shafi lafiya ko rashin lafiya, da duk wani abu da za ka gani ya faru da wani ɗan adam. To ana so kai ka ɗauki darasi daga cikin, kar ka mai dariya, kar ka mai izgiri, kar ka mai hassada, kar ka ɗauka wannan wani abu ne kawai wanda ya faru bai da wata ma'ana. wani darasi zaka dauka kai daga cikin ni'imar da Allah ya wani, wanda sai zaka dauka daga cikin jarabawar da Allah ya wani, wanda sai zaka dauka daga cikin kwace ni'imar Allah da Allah ya wani, wanda sai zaka dauka daga wani wanda ya saba wa Allah ya fasikanci Allah ya jarabce shi, abinda yake so ka zama ka daukan izina game da shi kenan. An tambaye Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi game da hukuncin mutum ya tafi garin Madyana Madainu Salih ya je ya ga abin da ya faru, ko in yazo wucewa ya tsaya ya kalla, yace babu laifi game da haka, yace fala ba'sa bidhalika lil-ikbal, babu laifi mutum ya tsaya ya gani dan daukar izina, wa tadhakkuri ahwalihim, da tuna yanayin su, fi quwwatihim, wajen karfin su, wa jabarutihim, da zaluncin su, wa anna dhalika ma agna anhum min adhabillahi min shay, da kuma cewa karfin su da aka ce suna fafe duwa su kuma su gida, wa samudal ladina jabu sakhara bilwat, karfin su gida dutse suke fafewa, si kamar irin abin da yake cewa abin nan kenan, irin underground ko kuma kamantan su ko tunnel, tun wancan zamanin suke da wannan fasaha, amma wannan bai hana Allah ya dauki mataki akan su. To idan ka je ka tsaya abin da ake so ka tuna ki, idan ka samu zuwa ahram na alqahira inda aka aje gawawaki momis na fir'aunu nan, in ka kalla abin da yake so ka dau izina, idan ka samu zuwa kasar Yemen ka je Hadramaut kaga wato irin technology na da na Yahudawa da suka rayu a wajen da Hira, idan ka samu zuwa Badar a kudancin garin Madina kamar kilomita 150 ko garin Daifa, ko ka zo ka tsaya a inda aka yi ainihin wato yakin Uhud ko ina ne, to ka dinga kokarin tuno abin da ya faru, kana daukar izina, kana itibari, kana neman gafara Allah, kana neman Allah ya tsare ka daga azaba. Kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi, la tadkhulu ala ha'ula'il qaumil mu'adzabina, kar ku shiga garin waɗannan da aka yi wa azaba, illa an takunu bakina, sai dai ku shiga kuna kuka, fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim, idan kun kasa yin kuka to kar ku shiga, an yusibakum ma asabahu, kar ku je abin da ya same su kuma ya same ku. Ibn Hajar yake cewa hum samudu qaumu salihin, ana magana akan Samudawa ne, saboda garin su Madain hanya ce ta Quraishawa ko da yaushe suna zuwa Sham. Ibn Hajar ya ci gaba da cewa hadha alhadisu nassun fil man'i min ad-dukhuli ala mawadi'il adhabi, wannan hadisi nassi ne akan haramcin shiga inda aka yi wasu azaba, illa ala ajmali ala akmali halatil khushu'i wal ikbari, sai dai ka shiga cikin hali mafi nuna tsoron Allah da daukan izina, wa huwa al-buka'u min khashyatillahi wa khawfan min iqabi, hali mafi nuna cewa ka firgita kana tsoron Allah shine aga kana kuka, kuka na tsoron azaba, kuka na tsoron uba Allah. Ibn Hajar ya cigaba da cewa wa fi dhalika tahdhirun min al-ghaflati, wannan yana tsoratar da mu akan mufanta an tadabburil ayati, mu zama mun kauda kai daga lura da ayoyin Allah. Yace fa marra ma halla bil usati wa lam yantabi, duk wanda ya ga wani abu da ya faru da wasu masu saban Allah amma sai bai fadaka ba, bidhalika min ghaflati, saboda wautarka, wa ya'tabira bihim, baka dau izina da su ba, yace falyahdhar min hululil uqubati bi, to ka tsoraci kai ma Allah zai maka hukuba. Fa innaha innama hallat bil usati li ghaflatihim, ai su ma wautarsu da rashin sanin daraja Allah yasa Allah ya musu azaba. To ga abin da ya faru da wani yayi wa Allah wani cin mutunci, ko yayi wani kafirci, ko yayi wani tsiya, Allah ya dau wani mataki akan shi, kai kuma baka dauki wa'azi daga wannan ba, to kai ma zaka faru kai ma irin shi. Shi sa daga cikin abun ban mamaki kaga mutane sun koma sun mai da wuraren wurin tourism, wurin wato abin nan daukar hoto da yin selfie da yin videos da nishadi, maimakon daukar izina da kuka da tadabburi da neman gafara Allah. Ana zuwa wuraren har yanzu, amma mutane sun dauka wuri ne na shakatawa, da aka galibi ma zaka ga a gefen wuraren akwai beaches, akwai restaurants, akwai hoteloli na kwana, akwai wuraren shakatawa, akwai wuraren tarurruka ma da sauransu, an maida dai abin wata duniya sabuwa. Su kuma hukumomin kasashen sun maida wurin hanyar samun kuɗaɗe, kaga wannan duka yana cikin gafala da al'ummar wannan zamani suke a ciki. Wataƙila kawai Allah ya ɗaga mana ƙafa ne saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya mishi alƙawarin cewa ba zai halakar da al'ummar shi akan sabo ba zai kyale su matakar suna yin istighfari Allah ya gafarta mana Allah kai mana yafiya Allah kai mana ahwa Allah ka sa mu gama lafiya abinda muka faɗa ya zama daidai muna neman ko Allah madauki sarki ya karba mana shi ya sa mana shi a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi da tadabburinmu ga alqur'ani kurakurai kuma da kuskure da karancin ilimi da mantuwa da gafala Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka yassare mana Allah ka ba mu ilimi mai amfani kuma yadda muka ambata a jiya ƴan uwa da dama suna baran addu'o'in mu sun yasu cikin addu'a masu bukatu na alkhairi ubangiji Allah ya biya musu Allah kuma ya jikan iyayen mu da malaman mu da magabatan mu da sauran kuma musulmi mutane da dama suna neman a sanya iyayen su da ƴan uwansu cikin addu'a wanda aka kame ubangiji Allah ya fiddo su wanda suka rasu ubangiji Allah ya gafarta musu wanda aka zalunce su Allah ka sa su mutu shahada Allah ka canza mana wannan yanayi zuwa yanayi mafi kyau Allah ka canza mana wannan yanayi zuwa yanayi mafi kyau ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله